吧唧，没样口味呀。Taliban ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan shekara 20 bayan hambarar da gwamnatin su a kasar. Ko menene tasirin haka ga siyasar duniya? A jihar Niger dake arewacin Najeriya, tsugune bata kare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP dake mulkin jihar, wanda aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne kungiyar Taliban mai ra'ayin addinin Islama ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan bayan shekaru 20 da hambarar da gwamnatin kungiyar a karkashin shugaba Mualla Muhammad Umar. Kasar Amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron NATO da wasu mayakan sa kai na Northern Alliance wanda ya hambarar da gwamnatin Taliban din a shekara ta 2021. Bayan tsawon shekaru 20 da sojin Amurka suka kwashe a kasar ta Afghanistan, gwamnatin ta Amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar, biyo bayan kullar yarjejeniyar zaman lafiya da Taliban, duk da yake dai ba a sami kai karshe a yarjejeniyar ba. To sai dai bayan kimanin kwanaki 10 da kwashe rukunin karshe na sojin Amurka a kasar, mayakan na Taliban sun yunkura, inda ba tare da wani jan aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban kasa a Kabul, babban birnin kasar, a yayin da kuma shugaban kasar Ashraf Ghani ya arce daga kasar. To ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diplomasiyar duniya? Tambayar kenan da nayi wa masanin shari'a da siyasar kasa da kasa, barista mai nasara Ibrahim Umar.
To wannan ba wani abun mamaki bane ba, domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya, kuma kowa ya riga ya sani shekara 20 kusan ana neman na 21 tunda gwamnatin Amerika ta shigo harkokin katsalandan na kasar Afghanistan. Ba ma kasar Afghanistan ba, kusan duk kasashen da ta shiga, da Afghanistan da Iraq da Iran da Syria a yanzu da kasashen su Libya da sauransu, duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba. Abubuwan da suke zargin Muammar Gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba. Abubuwan da aka yi zargin Saddam Hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba. Duk zargin da aka yi akan Osama bin Laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba. Wato duk yaki wanda yake yana tattare da aqida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu, ba abu ne da zaka iya nasara akan shi ba. Diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar. Akwai fanni na yaki, akwai fanni na aqida, akwai fanni na siyasa, akwai fanni na tattalin arzikin kasa, akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata kasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili. To duk da haka, ita kasar Afghanistan, mutanen kasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba. Ba da goyon bayan su aka kori Mullah Umar ba, aka kori rundunarshi, aka kuma zo aka kafa wannan shugabanci. Tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu, abinda Amerika take yi shine koya ma sojojin kasar Afghanistan yaki yanda yake za su bijire su fi karfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan Islama. Amma shekarun 21 da suka yi suna yin wannan abu, sai gashi da fitarsu a cikin kwana 10, Allah ya ba waɗannan mutane nasara, sun yi watsi da ba wai ita kanta American ba, har gwamnatin shi wannan shugaban. Duk lokacin da aka zo aka shiga Kandahar, a yanda ma su shugabannin kasar garin Kandahar suka fito a wannan gunduma, suka nemi a yi maslaha, suka miƙa kasar garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin, suka roƙi a yafe musu su, kuma da yanda sojojin kasar suka riƙa ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo, suna ɓoyewa suna gudun sojojin Afghanistan. To tun a nan wurin shi kanshi shugaban kasar ya ga alama, ya yi tsalle ya gudu ya bar kasar shi. Kaga ya nuna kenan Amerika bata isa ta iya kare shi ba. Amerika dama abin da ya kawo ta tayi ta gama. Kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara 20 kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yanda suke da bukata sun kuma tafi. Kuma kamar yadda nace America takan saurin mancewa da tarihi. Kaga ai kasar Russia ita ce ɗaya daga cikin ita ce ƙasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin-juyin hali da aka yi Afghanistan, ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin-juyin hali a ƙasar Afghanistan. Russia ta ba da goyon baya, China ta ba da goyon baya, ita ce ma ta farko da ta ba da goyon baya. Akwai kyautu zaton, akwai haɗin kan ƙasar Iran wadda take makwabciyar ƙasar Afghanistan daga yammaci, da kuma ƙasar Pakistan wadda ita ce ƙasar ƴan uwar Afghanistan daga gabashin bangarenta. Sannan kuma muna sa ran a samu ƙasashe kamar ƙasar Korea ta Arewa, sauran ƙasashe kamar Iraki, duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu, wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu, to muna kyautu zaton za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyyar duniya, domin waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule, idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro, to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa wannan mutane suna da goyon baya na manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta. Kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso, wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa America da kuma yammacin duniya yake durƙushewa, a lokacin da kuma ƙasar China take neman haɗin kan sauran ƙasashen Asia da kuma gabashin duniya. To saboda haka China ta yi ma America fintinkau, kuma America da Isra'ila za su fuskanci ƙalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin-juyin halin zai taso da shi.
Duk da yake dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ayyana barista Tanko Beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar Niger, tsugunne bata kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren injiniya Muktar suka ce sam ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba. Da bakin mai magana da yawun bangaren Alhaji Sani Farin Doki.
Gaskiya ban gamsu da yanda aka gudanar da zaben ba, saboda zabe ne wanda ya zama bangare guda. In fact a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat. To ta ina aka samu wa'annan letters da aka yi sending? Akwai letters ɗin da shi shugaban jam'iyya na ƙasa shi kamata ya sani wannan letter. To ba a yi ba, ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu, bangaren su da bangaren mu, za a samu mutane da za su yi local organizing committee. To da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee. Da aka zo kuma maganan turo leta na contest, ya kamata kowane ɗan takara a tura mishi takarda daga hukumar gudanar da zaben cewon shi wakili ne yana cikin wanda zai zama ɗan takara, a ji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba. Za a turo mai takarda, shi kuma zai reply ma jam'iyya cewon ya accepting zai participating a wannan takara. Ba a yi wannan ba. Ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national, an sa committee na zaɓe na tattance ƴan takara.
To sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zarge-zargen.
Zaɓe dai da aka yi Amina, an yi a fili, kowa ya gani, kuma kuna wurin an yi zaɓe. Zaɓe kuma ya yi kyau. Delegates sun zo daga ward 274, daga local government 25, an bi ƙa'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi, an kuma yi lami lafiya, nan kuma gamsu.
Mene ne ka sa gaba bisa la'akari da akwai waɗanda yake suna da adawa ka zama shugaban PDP na a jihar Niger?
To ita shugabanci tunda ma haka ta tanada, ba inda za ka yi a ce kowa ya soka sai Allah. Waɗanda suke adawa da ni, kuma adawan da suka yi, ai adawa ya ƙare, domin faɗan gida aka yi, ai an kuma yi faɗan gida, an kuma ƙare. Kuma jam'iyyar PDP ai ta gaji haka, lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya, da an gama kamar an yi ruwa an ɗauke.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Juba Herodio Dune ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.